sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shekaru uku kenan tunda hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira COVID-19 annoba a ranar 11 ga watan Maris na 2020. Zagayowar ranar a yau Asabar ya sa masana kiwon lafiya sun lissafa nasarori da gazawa da aka samu. Cutar coronavirus ta kashe kusan mutane miliyan 7 a faɗin duniya kuma ta nuna da ita za a rayu. Tana yaduwa cikin sauki daga mutum zuwa mutum, tana hawa dugon numfashi a cikin iska, tana kashe wasu waɗanda suka kamu, amma tana barin yawanci su warke ba tare da lahani ba. Waɗanda suka kamu da allurar rigakafi sun ba da gudunmawa ga gina garkuwar jiki wanda yanzu ya ba wa yawancin mutane damar ci gaba da rayuwa ta yau da kullum. Babban birnin ƙasar Ukraine ya maido da hasken wutar lantarki a mafi yawan sassan birnin jiya Juma'a, kwana guda bayan da Rasha ta kai harhar da makamai masu linzami a faɗin ƙasar, wanda ya lalata kayayyakin more rayuwa da tashoshin samar da makamashi. Shugaban rundunar sojin Kiev, Serhiy Popko, ya ce an maido da wuta da ruwa a babban birnin ƙasar, amma ya ce kusan kashi 30 cikin 100 na mazauna birnin har yanzu na'urar dumama gida ba ta aiki. Ya ce ana ci gaba da aikin gyaran. Hukumomin Ukraine sun ce an maido da wutar lantarki gaba ɗaya a yankin Odessa da ke kudancin ƙasar, kuma kashi 60 cikin 100 na mazauna birnin Kharkiv ne biyu mafi girma da ke fama da ɗaukewar wutar lantarki sun dawo kan layi zuwa jiya Juma'a. Da dai hukumomi sun ce babbar ɓarnar da aka yi wa samar da wutar lantarki na ci gaba da wanzuwa a yankin Kharkiv da yawa da kuma yankin Jitomir da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin makami mai linzamin na Rasha ya kashe akalla mutane 6 a ranar Alhamis a Ukraine tare da lalata muhimman wurare a faɗin ƙasar. Wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Freddy na kan hanyar sake afkawa gabar tekun kudancin Afirka da sanyin safiyar yau Asabar, bayan da ta kashe mutane akalla 27 a ƙasashen Mozambique da Madagascar tun bayan da ta fara sauka a watan da ya gabata. Daya daga cikin guguwa mafi karfi da aka taɓa samu a sashen kudancin duniya, Freddy na iya karya tarihin guguwa mafi daɗewa a cewar hukumar kula da yanayi ta duniya, wacce ta ce guguwar ta kwanaki 31 a cikin 1994 tana rike da tarihi na yanzu. An sanya wa Freddy suna ne a ranar 6 ga watan Fabrairu, kwanaki 33 da suka wuce. Fiye da mutane 171 ne bala'in ya shafa bayan da guguwar ta ratsa a kudancin Mozambique makonni biyu da suka wuce, inda aka yi ruwan sama da ambaliyar ruwa da ta lalata amfanin gona da lalata gidaje, a cewar hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. Hukumar OCHA ta faɗa a jiya Juma'a cewa adadin mutanen da Freddy ta kashe na baya-bayan nan 27 ne, 10 a Mozambique da kuma 17 a Madagascar. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Birtaniya za ta biya Faransa kusan fam miliyan 480 cikin shekaru uku don kokarin hana bakin haure tafiye-tafiye a cikin kananan kwale-kwale a faɗin mashigar ruwan ƙasashen, yayin da ƙawayen biyu suka ɗauki wani babban mataki a jiya Juma'a don kawo ƙarshen cece-kuce da aka kwashe shekaru ana yi a bayan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai, wato pre-exit. A wani taro da aka shirya domin sake gina alaka, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gaida Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak cikin murmushi kafin su amince don yin aiki tare. Da yake bayyana haka a matsayin lokacin sake haduwa, Macron ya shaida manema labarai na haɗin gwiwa cewa dangantaka ta taɓarɓare sakamakon ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Sunak ya ce lokaci ya yi da za a kulla sabuwar dangantaka sabuntawa, wadda ke nufin yarjejeniyar bai ɗaya ta farkon ƙarni na 20, wanda ya sauƙaƙa batun cimma dangantakar diflomasiya tsakanin manyan ƙasashen Turai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga kasashen Afirka da su ƙara kaimi wajen yaki da cutar kwalara wanda a cikin shekarar da ta gabata ta kashe sama da mutane 300 a kasashen Afirka 12 fiye da rabin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cuta a Malawi da ya kafa tarihi. Hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Afirka sun gudanar da taron gaggawa na kwanaki 2 kan cutar kwalara a wannan makon a Malawi tare da ministoci daga kasashen Afirka 14. An kammala taron na kwanaki 2 jiya Juma'a tare da yin kira ga kasashen da su dauki kwararan matakai wajen inganta harkokin ruwa, tsaftar muhalli da kiwon lafiya tsakanin al'ummar su. A cikin wata sanarwa ta rufe taro da aka fitar ta ce ana bukatar karin himma kan sa ido da rigakafi don kawar da kwayoyin cutar kwalara da ke yaduwa ta hanyar gurbataccen ruwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger, inda zamu duba yankunan da ke kan iyaka da Najeriya, inda sha'anin tsaro ke kara tabarbarewa. To madalla, albarkacin babban taron nadin sarkin Dogarawa na 7 a garin Dogarawa da ya haɗa manyan ma'aikatan fadar shugaban kasar Niger da babban wakilin shugaban kasa da manyan ministoci da membobin gwamnatin kasar da gwamnonin tawa Maradi da Doso da kuma Sultan na Maradi Zindiyar da Agadez da kuma sarakunan gargajiya da manyan darakocin kasa da sarakunan gargajiya da wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su shafa wa jikinsu toka don magance kalubalen tsaro da suka yi wa kasar tarnaki musamman a iyakarta da tarayyar Najeriya, inda 'yan bindiga ke sace dukiyar jama'a da yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa. Akan wannan, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shirya mana wannan rahoto.
Albarkacin nadin sabon sarkin Dogarawa Al-Kadri At-Tawal da ke kasancewa na 7 a wannan masarautar da ya gadi Abdul Kadri At-Tawal, an samu halartar manyan fadawan fadar shugaban kasar jamhuriyar Niger da babban wakilin shugaban kasar Fumakwai Gado da ministocin kasar da sultan na Maradi da na Zandar na Agadez da gwamnonin jihohin Maradi Doso da Atawa da sarakunan gargajiya da manyan daraktocin kasar da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanun su da na ma'aikata da manyan 'yan siyasa da ma wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su saka wa jikinsu toka don magance matsalar tsaro da tawa kasar ta jamhuriyar Niger zobe musamman a iyakar Niger Najeriya, kamar yadda gwamnan jihar Tawa Isa Musa ya kira lokacin da ya dauki magana.
Sarki Alkata san da sani da kai babban amana kuma ta biyu ita ce wadda tsakanin ka da gwamnati, ke da kasan duk matsalolin talakawa na wacce amana ta fara ta hannunka suke biyuwa su zo wajen gwamnati. Haka zalika in gwamnati na da shawara in yana da sako ta hannunka zai bai shi ya je wajen talakawa, kuma Allah ya sa ta hau sarauta cikin lokacin da kasan tana fuskantar babban matsala ita ce ta tsaro. Ina da jin sa wannan yanki namu in mun ka taso tun daga bakin kwanni mun ka kai har dubu kusan dinna muna fafama da yan iska ɓarai a gradumai waɗanda abinda suke yi suna kaiha suna ƙintar dukiyar mutane, bayan sun kwakwashe dukiyar mutane da yake ba cikin ƙasar mu suke ba can wancan gehe suke, sai suna kurkuwa suna tokan mutane suna kan su can ana yin ciniki kawo bisa shi sai an ba su kuɗin fansa. Sarki da kai da masu garuruwa da talakawa dole sai kun taimaki shugaban kasa mai girma Sadun Muhammad Kokowa da waɗanda mutane, sa'annan kuma al'ummar ku al'ummar fannin hankalin taifansa a buɗe ido a buɗe kunnuwa a saurara wannan aiki babban aiki ne don saboda dukkan al'umma inda dukkan su hankali ya zama to yana samun barazana to al'umma tana cikin matsala kenan saboda shi kwanciyar hankali ko arziki kuma shi arziki ba ka san daɗin shi da sai aka wuce maka kuɗi don zuwa da sun kai kuɗi kuɗi sun wuce musu za ku gani sun koma kawo mawa kaɗa to kan ni abin da mu koma begen kwanciyar hankali kenan sai kowa ya kama kuma babban nauyi yana ga magabata har ma da yanzu doka gaba ɗaya sarakuna gaba ɗaya
a lokacin da yake mayar da jawabi da sunan kungiyar sarakunan gargajiya game da sha'anin na tsaro a wurin wannan wankan sarautar dogarawa sarki Hamdullahi ya yi kira kamar haka
kuma sunan sarakuna muna roƙo ga mutane a yi roƙon Allah Allah ya tabbatar da zai a ƙasar mu na Nijar Allah ya yanke da martsayi wanda aka bi wanda baya Allah ya kawo mana lafiya a ƙasar Nijar wutan da yake kone Allah ya sa ruwa ga wutan Allah ya dauke mu ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Nijar
a cewar mai baiwa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad shawara ta musamman Malam Zakar Umar wa shirin tubalin tsaro ya kamata kowa ya zama sojan kansa musamman ɗan Nijar da ke zaune akan iyaka da tarayyar Najeriya domin a cewar sa lokacin da duk tarayyar Najeriya ta yi mura to sai jamhuriyar Nijar ta fara
kowa yanzu kenan sojan kanshi ne police din kanshi ne gendarmen kanshi ne kowa babu ƙasar da ƙarhinta ya kai ta tsare kanta ita kadai babu ita sai jama'a sun shiga sojawa ba su isa kayan yaki ba su isa yanzu kayan yaki ma ba su da wani amfani bannan da za a yi ba da kayan yaki ba ta haihuwar da kayan yaki kai yawa to mutane kowa ya hake kanshi wanda duk ya ga abu na bayar da shi bai hodi ga abubuwan nan da suke faruwa gidan makwabta kowa yana gani to shi makwabcin nan da yake cikin wannan halin kai dubara ka hishi ko ilimi ka hishi ko tsoron Allah ka hishi menene ka hishi wanda duk da wannan ya shiga cikin wannan abun kai kake tsammanin ba zai kawo gare ka ba to ya kamata don Allah mu nan kwani mu yi kowa zama bisa hadari kamar bisa bakin reza ne muke kan da kadan ka motsa kana iya faduwa in kana tsaye bisa igiya to wallahi tallahi mu mai da hankali abubuwan duk da muke gani gidan makwabta in ba mu kare kanmu ba tariya biyu ce roƙon Allah zauka addu'a kuma da kiyayewa da abin da ke shiga yana fita mu tashi tsaye mu san kaman mahaukata mu tsare kanmu mu san abin da muke hodi mu san wa muke fada mashi mu san abin da za mu dauka mu kai wani wuri me zai iya kawo kamar cika saka to ka gani duka waɗannan abubuwan su ne tsaro wallahi mutane su sani duk sanda Najeriya ta yi mura to Niger sai ta tara a sanda haka ne inda duk mura ya kama Najeriya to Niger sai ta yi tari in tana su din ba ta so
shirin tubalin tsaro ya tambaye sabon sarki na dogarawa Al-Kakadiri At-Tawal ko ya yaji da kiran da akai wa sarakunan gargajiya a wurin wannan bikin wankan sarautar sa
tunan Allah ya kawo ga kujera abinda muke faɗa kan mutane kenan har ma dai bakin iyaka saboda in gemin dan uku ya kama wuta ta samu na kallo abubuwan da muke gani a cikin Najeriya makwabce mu tashin hankali mutane kullum ana zuwa ana ga mana ana ta mutane sun yi gudu sun tawo cikin kasar mu su kwanta sai da su haihu kuma saboda kwana ya gagare sa ta to wallahi muna jawo hankalin hakin mai duk inda muka ga muka taru sai ba a wata ban jira hakin mai surtu na bakin iyaka musamman muna tare da OEM tana da mu kamuna suna zuwa ana kara waye musu abinda duk suka gani hakin mai su su bi saboda su ne kunnuwan mu su ne idanun mu an ba su dalilin ne saboda in sun kaga wani abu su kira mu an ba mu dalilin ne follow duk hakin da aka gani bakin iyaka babu wanda OEM ba ba wannan salula ba saboda me saboda abu duk suka gani hakin kai ya tsaya in ba da lambar sarki yana da tafrifi ko yana da sai bai ko yana da komisariya ko komisar akwai komisar na dogara ko ne san bakin iyaka a gidan ta ba
ana isa kamar kuna da wasu yan gurin fitar ga cikin yankin ku daga Najeriya
eh suna shigowa kare ku nan bakin iyaka nan kure ga su zo mutane da dama da iyalin su wallahi ana ga mun kullu saboda ba kwana ma suke yi sai dai da sahihi ku mutane da dama da mata da iyalin su suke zuwa sai dai su kuma saboda kwana ya ga grace Allah dai kyauta Allah ka sauki ko ba gaskiya saboda Najeriya kasan mu makwabciya tana cikin wani irin hali to wannan halin da take ciki muna addu'a Allah ya yi mana shalai Allah ya yi mata shi kuma ka Allah ya kawo mana shi
sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗan bindiga suka kashe mutane biyar a garin Jeman Najeriya shirya ta karamar hukumar mulki Leda a cikin jihar Sokoto dake iyaka da jema ta jamhuriyar Nijar da makuyar noma ce ta zama iyakar kasashen biyu da ta raba garuruwan biyu kamar yanda wani mutumin garin ya yi mini karin bayani ta wayar salula. Yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji mu wadancan biyu. Suna gani me yanzu haka? Yanzu ya ake ciki nan garin, ya ake ciki yanzu? Za a fi a zana iza su yanzu nan? To wannan mataki an ka doka su waɗanda suka yi wannan ɗanya aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka? Sun tsere sun yi daji. To watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugauta kai musu hormaki a kamo su? To yanzu ya mutanen garin suke ciki ana yacca garin ana zaman dardar ake koya ake ciki?
Lokacin hira da kuka saurara mutum hudu ne aka gano su mutum daga baya ne aka gano na biyar da kwanta dama yayin da mutane biyu da aka jima rauni sosai ke can asibitin ƙasa da ƙasa na garin Galmi a cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar rai kwakwai mutu kwakwai.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu Haruna Mamman Bako Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Zuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dangari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan Radio Niyya FM dake birnin Kwani jamhuriyar Nijar zan gabatar muku. Shirin da dangari yana zo muku ne a karkashin yarjejeniya da mu'amala da sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen Radio na nahiyar Afrika wanda a yau shirin ya kai mu a garin Gazurawa inda muka tattauna da mai garin na Gazurawa wanda ya soma da gabatar da kanshi kamin ya kama na tarihin garin. Mai gari mai sunanka
Garba Isa.
Garba Isa kakai yanzu kana kai na shekara nawa?
Yanzu da hawa na yanzu ina da shekara 14
da hawan
sarauta
wannan gari.
Eh to wannan gari Gazura.
Eh kankan kan kashi milci aka buge gaba ɗaya da waɗannan shekaru da waɗancan na ka shekaru suna kai nawa?
Shekara 60 gari ne yanzu.
Shekara 60.
Wannan
gari na Gazurawa wacce masaniya gare ka ga dalilin asuliyar kiran shi garin Gazurawa?
To mu dai mun tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shine aka ce magazuranci shine mun ka gani wanda aka ce magazuranci to mun yi tambaya mu bincika mu gane shi tsage na gazuranci mina na asanadi ne amma ban samu sani ba sai dai wanda mun ka tambaya yace mu na gazuranci gashi tsage ne shine aka ce magazuranci.
Eh to muna yin musaran wannan gari na Gazurawa yanzu akalla ana iya kimanta ya kai shekara nawa da girkawa misali?
To garin Gazura tun shekara da an kashi kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin Gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su dan abinda mai aka ba mu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga Asuji kuma makiyaya suna da tumaki suna ta suna ki wai sun kaza kanan galan ga dutsen Gazura sun kaza muna to da sun kaza na su anan suna zama sai kamar yan ganganiya masu iko dan da sarakuna mutanen suna hawan dawaki suna yawata to sai sun kaza sun gani su sai sun kaza ce musarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a bincike ba to sai an kasa kai koyo to sai gani su tattauna da su yace to muna son ku tsaya sun gaji to ba mu tsaya nan saboda mun ma muna da iko namu na kanmu an gaji muna da ikon ku sun gaji mu a abinda iko mu kobala wai yusuata yana zingaren gazura budi shi akai sai an aheta dane shi kun ji namu iko to sai an ji to an yi muku to da mai ya sun ce mana koda balawo yayi yusuata an ga dane shi da an shigo zingaren gazura budi shi akai an ga sai waje sai dane shi to ana nan an amince da haka nan sai wutura sun ga zakwani nan sun ga zama sarkakau to da sun ga zaka su sannan ba a san agwala ba sun ga sai agwala sai suna ce mutane to sun ga su sun ka zama sun ka zama na burshi ba kuwa kalaba to sai suna aika ana so musu abinci kamar banku ko su mai so musu kwai to ran nan sai an ga ce da yake sai musu kwai sai mu gari suna ce sarki wanda yayi araba to sai an ga so musu kwai suna son kashi yalo sun ka duka kan sun kuma to mu gona an zaka an hada ma mutane na gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni wadanda annan su tare to sai sun ga duji gashi na gazura ana kide-kide da kwaruwa da bukka ana kide-kide ana kide-kide ana ya to in sun zuwa kai to ko da an ka ji ba sai an ka cinkai kwanni ta sun miƙe da bakin hayaki dun lokacin nan ba san makamai ba to sai tsoyi suna ba mu labari sun kai to lokacin nan na da mutane sun karbo wasu ba su tsaya ba sai a buga ta kulki sai sun zo sun kai zaba wannan wannan sun kaci kwannin nan to kuma sai sun karbo lagan gazura an ci sun ka sami shota wanga bangare din nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su eh gari abin da mai ya na gafsan ka fada mana
to muna musan kaman mutanen gazura yanzu wa'anni irin kabila da waje irin kabila akwai cikin wannan gari
to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abinda zai dama mun ka sani duka daga ma wasa yanga dai na gazuranci sai kwanne ki shi na mun ka sani gobarci shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardu mu a shiga hillani na gazura na sai dai mun zama na sun ka zama na yanzu ga ya mu wannan kabila
to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutanen garin kai
to banda noma akwai masu da'a kuma suna noma irin wannan aikin na cigaba yanzu kasa na aikin lari na albasa amma dai noman shi ba da kaji eh sai sana'a eh
to yanzu nan gazurawa akwai walla wata al'ada wadda aga garin wanda duka in aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani
canda akwai al'ada wadda mun kaski canda ana yi wa tunda dadewa eh ba yanzu gaba saboda an ji al'ada abin da kaski shine zakodi wanga duki gashi da akwai wata addu'a nan to can na da na da na da ma hausa tsaka sannan da addini bai yi hausa tsaka nan ka sani to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wa yanka can da fa mun da suna muna jin ana hada muna eh to an ga sai bisa ta akuya an ga da wurin kan nan to akuyen nan ba yanka sai suka yankon ta da kanta sai da gwa zagil wannan a yanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaki garin gazuwa ba a gane shi
sai shi bacci
ba a gane shi ko an zo an ce wurin cin gari ne an ga taho a ci gari to ba a samu wannan gari eh
to yanzu wannan addu'a akwai ta addu'a yanzu ko ba
ko min yanzu wannan duk yanzu shi kallu wannan abu an yi jifa shi
an bar wannan al'ada
ko min babu ko da mun kai wayo da yanzu an bar ta mu eh an bar ta duk an bar ta wannan
to muna yi musan kamar yanzu yalla wannan gari na gazura ko ta matsala wadda za a ci yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance
ba to muna da babban matsala yanzu abin da muke da matsala shi dai hanya muka so na farko
hanya da ina zuwa ina
kwanni dai zuwa nan garin gazura idan muka so sannan muna son kamar makarantun ne namu ina ganin tun zamanin kun sai an kai mana gida kamar dai mun gina sai dai abin da mun gina dan ba mu rutu gina da an kai mana ka ga abin da matsalolin sannan akwai mai matsalolin mu kuma mu yanzu mun manoma muke to amma yanzu in duka ka ta kai kuma babu zama lafiya gare mu sai mun noma abinci sai wurin ibe sai muke azu ka wuce su bar maka mu ka ga abin da babban matsalar mu dai mun sani duk dai wanda shi bai karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi ɗebe in ya ɗebe abin lafiya Allah shi kenan sai wanda dogaro mu kai ne amma ga ga yanzu in mun kai noma ga Allah sai su gayya da sun kai gayya in lokaci yayi kai baka da hali ko karacin gonarka billahi ya kai 20 ko 30 da dukiya kaga zaka kike tare su kana kallo noman da kai sai a ce shi a wace barka mun na so a yi mana maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tunda yanzu wanda aka sanya ma dai gonaki da dawa shi na gani a ce ta ba shi da iyaka sai cikin madaman tunda yanzu kaga nan yanzu an ce maka sun jido nan kai gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da su yi ba lana guda sun lalace daji nan su kawo sai nan bakin garin gara mu kaji abin da sha mun kai babban tsalam
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shirin ne suna da dangari wanda a yau ni Haruna Mamman na bako daga nan gidan rediyon Niyya FM ta birnin Kwani ne gabatar muku muna fatan Allah tabaraka wataala ya sa mu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda masallam
sawa ban mance da ku ba san sawa
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri